ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك إموة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادواء وأن مسلاتي ميتالن البركة مسلاتي عثمان ابن عفان لكينا قدن قياه cikin wannan gari na Kano a wannan yammaci na Juma'a yau 17 ga watan Jumadal Ula hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 wanda kuma yake daidai da 26 ga watan 2 miladiya ta 2016 a wannan majalisi na mako da muke tafsirin alqur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul baqara wannan shine majalisin mu na 74 na tafsirin wannan sura gabanin mu fara karatu akwai tunatarwa dangane bismillah wala
a'udubillahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم
Allah ta'ala yake cewa wadda kathirun min ahli alkitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim, da yawa daga cikin ma'abota littafi suna burin suna fatan idan ma su mayar da ku bayan imanin ku kafirai domin hasada daga wajen daga kawunan su min ba'di ma tabayyana lahumul haqq, bayan gaskiya ta bayyana gare su fa'afu wasfahu, dan haka ku yi afuwa kuma ku kawar da kai hatta ya'ti Allahu bi amrihi, har Allah ta'ala ya zo da al'amarin sa. Inna Allaha ala kulli shay'in qadir, lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai. Wa aqimu ssalata wa atu zakah, kuma ku tsayar da sallah sannan ku bada zakka. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah, kuma duk abinda kuka gabatar domin kawunan ku na alkhairi za ku same shi a wajen Allah. Inna Allaha bima ta'maluna basir, lalle Allah mai gani ne bisa ga abinda kuke aikatawa. Ubangiji ta'ala yana gargadin bayinsa muminai da kada su kuskura su bi hanyoyin kafirai waɗanda suka gabaci wannan al'umma na ahlul kitabi yahudu da nasara, waɗanda suke fafutuka da ƙoƙari na su ga cewa sun juyar da musulmi da aƙidun musulmi zuwa ga aƙidu na kafirci ba don wani abu saboda hasadar da suke wa musulmi da wannan ni'imar da Allah ta'ala ya ba su. Gashi kuma gaskiya ta bayyana gare su, domin duk abinda ake faɗa musu na gaskiyar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan wani abu ne da suka karanta a cikin littafin su suka gani na sifofin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, don haka gaskiyar sa ta bayyana gare su. Allah ya ce fa'fu wasfahu, ku yi afuwa ku kawar da kai hatta ya'ti Allahu bi amri, har Allah ta'ala ya zo da al'amarin sa. To Ubangiji ta'ala ko dai ya kaddara musulintar wasu daga cikin su, kamar yadda ta faru a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam irin su Abdullah ibn Salam ko kuma wasu daga cikin su su yi abin da ma za a kashe su a wajen yaki ko kuma wasu daga cikin su a kore su daga garuruwan da suke kamar yadda ya faru ga Yahudawan Banu Nadir da aka kore su aka fitar da su daga cikin garin Madina to sai Allah ta'ala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakah kuma ku tsayar da sallah kuma ku ba da zakka wato aqimus salata ku tsayar da sallah ku bayar da ita bisa kamalarta ku tsayar da ita kamar yadda Allah ta'ala ya umarce ku ta hanyar zuwa da rukunnanta da kuma wajibanta da kuma mustahabbanta ku kula da yadda Allah ta'ala ya ce ku yi sallah ku yi ta kamar haka shine ma'anar iqamatus salah iqamatus salah shine lura da abubuwan da za su sa sallar ta zama miƙaƙƙiya ba sallar da take koma daddiya ba sallar da ta aka kula da rukunnan cikinta aka kula da farillan cikinta aka kula da wajiban cikinta aka kula da mustahabbai wanda suke cikinta Allah ta'ala ya ce ku yi wannan wa aqimus salata wa atuz zakah kuma ku bayar da zakka anan an shafi al-maf'ulu thani al-maf'ulu al-awwal shine az-zakah ku ba da zakka to wa za a ba Allah ta'ala bai faɗi wanda za a bawa ba a yayin da Allah ta'ala ya bayyana waɗannan a cikin suratu tauba innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan min Allah ubangiji ta'ala ya bayyana waɗannan al asnafu thamaniya wa tunawukan mutane guda takwas waɗanda su ne za a bawa zakkar wa atu zakah kuma ku ba da zakka wannan kawo wannan umarni bayan Allah ta'ala ya ba mu labarin hasadar da Yahudawa da Nasara suke yi ma wannan al'umma da kokari da fadita shi da suke yi ba dare ba rana wajen su ga cewa sun murkushe wannan al'umma wajen su ga cewa sun raba ta da addinin ta wannan fafutuka da wannan gwagwarmaya da ake ta fama da ita babu abin da zai sa a samu cin nasara sai idan musulmi sun kula da waɗannan rukunai guda biyu wato rukunin sallah da kuma zakka rukunin sallah wannan shine zai ƙara ƙarfafa alaƙar su da ubangijinsu har ko da yaushe da zamana suna da kyakkyawar alaka kuma mai ƙarfi da ubangiji ta'ala wanda shine zai ba su kariya kuma shi zai ba su nasara akan magabtansu sannan zakka ita kuma wani abu ne da za ta ƙara ƙulla zumunci tsakanin al'umma ita karan kanta yadda za ta zama al'umma ɗaya wacce ta zama kamar jiki ɗaya abinda ya shafi ɗaya ya shafi kowa da kowa to ubangiji ta'ala ya ambaci wannan don ya nuna maka cewa iqamatus sala wa ita'iz zakah yana daga cikin asbabun nusra abubuwan da suke jawowa Allah ta'ala ya taimaki al'umma iqamatus sala wannan an ambaci tsayar da sallah wanda ana nufin kula da addini duka amma aka ambaci mafi kololuwar abinda addini ya kunsa bayan tauhidi ita ce sallah saboda duk wanda zai kula da sallah to zai kula da sauran abubuwa na addininsa wanda zai tozarta sallah to babu kuma abinda ba zai iya tozartarwa ba na addininsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man aqamaha faqad aqama ad-din wa man dayya'aha fa huwa lima siwaha adiya wanda duk ya tsayar da sallah to ya tsayar da addini wanda kuma ya tozarta sallah to zai tozarta abinda ba ita ba to ubangiji ta'ala ya ambaci sallah saboda ita ce za ta taimaka wajen ainihin sauran umarni da dokoki na addini a kula da su ubangiji ta'ala ya ambaci sallah don ta zama ramzi ne kamar alama ce da take nuna sauran dokoki na addini sannan aka ambaci zakka wacce ita kuma take ƙara ƙarfafa zumunci tsakanin al'umma wannan Allah ta'ala ya ambaci wannan ƙarara a inda yake cewa wala yansuranna Allah man yansuruh inna Allah laqawiyyun aziz alladhina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawu az-zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi aqibatul umur ubangiji ta'ala yace wala yansuranna Allah man yansuruh kuma lalle tabbaci hakika Allah zai taimaki waɗanda suke taimaka masa to wanda zai taimaki Allah wato ya taimaki addinin Allah ya taimaki masoya Allah to shi ma Allah ta'ala zai taimake shi inna Allah laqawiyun aziz lalle Allah mai karfi ne kuma gagarabado sai yace allazina imma kannahum fil ard sune wadanda idan muka basu kafuwa a doran kasa aqamus salata sai su tsayar da sallah wa amaru bil ma'ruf kuma su yi umarni da kyakkyawan aiki wa nahaw anil munkar sannan kuma su hana mummunan aiki lace walillahi aqibatul umur karshen al'amura duka na Allah ne kaga wannan Allah wannan aya Allah ta'ala ya fito karara ya nuna maka cewa wato tsayar da sallah da bada zakka suna daga cikin asbabun nasr abubuwan da suke sa al'umma ta ci nasara da aka samu al'umma ba ta kula da waɗannan rukunai guda biyu to sauran rukunan addinin da wajiban cikinsa ba lalle ta kula da su ba idan kuma aka samu haka to babu yadda za al'umma ta samu nasara akan waɗanda take gaba da su ko suke gaba da ita sannan Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah kuma duk abin da kuka gabatar domin kawo danku na alkhairi za ku same shi a wajen Allah wa ma tuqaddimu abinda kuka gabatar li anfusikum domin kawunanku to Allah ta'ala ya nuna maka ba shine zai amfana da duk abinda zaka yi ba kai ne zaka amfana da abinda kake yi saboda ka duk abinda Allah ta'ala yake umartar ka da kai ko ya ce ka bari ba wai shine zai mori umarnin ba ba shine zai mori hanin ba dan kai ba wai shi ka kara ma wani abu a cikin mulkin sa ba dan ka ki ba shi ka rage wa komai a cikin mulkin sa ba amfanin naka ne shi yasa Allah ya ce wa ma tuqaddimu sai ce li anfusikum ga kawunanku za ku yi ce min khairin na kowane irin alkhairi anan an kawo min khairin aka kawo shi nakira sannan kuma masbuqa bi min don a nuna maka kowane alkhairi ya shiga ciki alkhairi na ainihin dukiya ne ko alkhairi ne na ayyuka ne kowane irin alkhairi mutum ya gabatar alkhairin da ya shafi abin dabi'u da halaye ne na kirki ko kuma alkhairin da yake ya shafi ga ayyuka ne na gabbai duk wannan yana nuna Allah ta'ala zai biya abinda bawa zai yi ko mun girman sa ko mun kankantar sa ubangiji ta'ala zai biya shi yasa sai ya kawo nakira fi siyaqi sharti ka'idar larabci idan nakira ta zo fi siyaqi sharti fa inna tufidu al-umum tana nuna cewa wannan abun gamamme ne ya hada komai da komai saboda haka kowane irin aikin alkhairi kai duk kankantar sa ko kuma di yawan sa to zaka samu sakamakon sa a cikin agurin Allah ta'ala kakkare da aikin alkhairi ko mun kankantar sa ومن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى لاتي wanda yayi aiki kwatankwacin kwayar komayya na alkhairi to fa sai ya ga sakamakon sa yawma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su rana da kowace rai za ta ga abinda ta aikata na alkhairi an bujiro mata da shi lokacin da mutum zai rika mamaki wato kafirai za su rika mamaki suna cewa mali hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadiran wala yadhlimu rabbuka ahada sai suka cewa wani irin littafi ne wannan wanda baya barin babban abu ko kankani sai ya halarto shi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha bai bar karami ba ballantana kuma babba inda har bai bar karamin aiki sai an alarto shi to ina kuma ga babba to amma dai dan su cika maganar su sai la yughadiru saghiratan sai suka kara wala kabiratan illa ahsaha face Allah ta'ala ya kididdige wannan wajadu ma amilu hadiran suka samu abinda suka aikata a halarce a gaban su wala yadhlimu rabbuka ahada ubangijinka baya zaluntar komai baya zaluntar kowa لاك ككرين أيتن الخير لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ككرين أيتن الخير كويا يكي كودا كوا كأينهم فسكا شئن وانكا دس ككير فسكا كنا ولا كنا فرع كنا مربشي ككرين وانن شيكا سأيتن الخير نيكما دوانا أبن ذاك جنش أقولن الله وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله in dai aikin alkhairi ne to kakkare na shi sai ka ganshi a gaban Allah ta'ala hadisi ya tabbata cikin sahihaini cikin sahih al-bukhari da muslim hadisin adi ibn hatim radiyallahu ta'ala anhu yake cewa kuntu inda rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama faja'ahu rajulani ahaduhuma yashku al-aila wal akhar yashku qat'a as-sabil yace ina gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama zaune wata rana sai ga wasu mutane sun zo gurin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suna kaddamar da koken su daya daga cikin su yana kuka da talauci cewa talauci ya musu yawa daya kuma yana kuka da yawan fashi fashe fashe kowa ya fita zai je inda zai je sai a fito a yi masa fashi a kwace masa kayan sa a kwace masa dukiyar sa saboda haka babu arziki babu wadata sannan kuma gashi babu zaman lafiya wato irin yanayin da muke ciki ga al'aila ga kuma qat'us sabil babu wato tattalin arziki ya ruguje ya rushe sannan kuma gashi babu zaman lafiya to suka zo suna kokawa annabi sallallahu alaihi wa sallama irin wannan yanayi sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake musu albishir yake cewa amma qat'us sabil fa innahu la yati alayka illa qalil hatta takhruj al'iru ila makkata bighayri khafir yake cewa amma abinda ya shafi yawan fashe fashe da ake yi da makami yace to ka saurara dan lokaci kankani nan gaba zaka ga ayarin fataki sun fito daga ko ina ne sun zo makka ba tare da mai gadi ba da dacan sai an dauko maharba mayaka karfafa wadanda za su rako ayari saboda tsoron kada a hanya su gamu da yan fashi wadanda za su yi fashin dukiyar da suka taho da ita annabi yace to ka saurara dan lokaci kankani zaka gani ayarin fataki zai taso daga ko ina ya shigo garin makka ba tare da an hado su da masu gadi ba sannan yace da shi wa ammal aila fa inna sa'ata la taqumu hatta yatufa ahadukum bi sadaqatihi la yajidu man yaqbaluha minhu yace shi kuma talauci da kuke kuka alkiyama ba za ta tsaya ba har sai wato mutun ya fito da sadakar sa yana yawo yana bi kwararo lungu lungu unguwa unguwa yana neman wanda zai karbi sadakar ya rasa duk inda yaje sai ce kai mu ma in kana so mu kara maka to alkiyama ba za ta tsaya ba sai an samu irin wannan an ce an samu wannan a lokacin sayyidina Umar ibn Abdul Aziz lokacin khalifancin Umar ibn Abdul Aziz Umar yayi khalifanci shekara biyu ne rak Umar ibn Abdul Aziz yayi khalifanci daga shekara 99 zuwa shekara 101 to iya wannan dan lokacin saboda adalci da ya shimfida ya kasance duk wato talakawansa kowa yana da abin yi kuma kowa yana da abin da ya wadatu kuma kun san wancan lokaci akwai wadatar zuci wato ba ci ake na hadaba ba handama ake da wawura ba mu yanzu nan ka san duk irin yadda mutum za ya ga yayi arziki to inda a ce zai ga wani dan abu komin kankantar sa sai ga ana dakawa wasu da shi ba zai bari ba zai samu ita wadatar zuci ita ce wadata laysal ghina an kathratil arab walakin al ghina ghina an nafs ba yawan dukiya ko kadarori sune wadata ba a wadatar zuci ita ce wadata saboda haka Allah ta'ala ya hore musu wadatar zuci to kuma da aka samu abinda za a ci a sha a yi sutura bukatu su biya a taimaka ma wasu sai ya kasance ana yawo da zakka ana neman cikin waɗannan asnaf da aka ambata da ake bawa zakka an rasa kowa aka je sai ya ce shi ma ya fitar da tashi yana son yana neman wanda zai bawa to ba mu sani ba nan gaba a sake maimaita irin wannan to shi ne yake cewa ثم لا يقفن احدكم بين يدي الله ليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له ثم لا يقولن له الم اوتك مالا فلا يقولن بلى ثم لا يقولن الم ارسل اليك رسولا فلا يقولن بلى فينظر عن يمينه فلا يرى الا النار وينظر عن شماله فلا يرى الا النار فلا يتقين احدكم النار ولو بشق تمره فإن لم يجد فبكلمة طيبة النبي صلى الله عليه وسلم yace gaba da yawa waɗannan mutane biyu da waɗanda suke zaune a gaban sa wa'azi yake cewa to sannan kuma akwai ranar da ɗayan ku zai tsaya gaba ga ubangijinsa babu wani shamaki tsakaninsa da ubangijinsa sannan babu wani dan tafinta da zai yi fassara tsakaninsa da shi shi da shi za su yi magana sai Allah ta'ala ya ce da shi alam uti kamalan ban baka dukiya ba a zaman ka na duniya fala yaqulanna bala annabi ya ce tabbas zai ce eh Allah ka bani thumma yaqulanna alam ursil ilayka rasulan ban aiko maka da manzo ba wanda ya karanta da kai abinda ya kamata ka kula da shi ka kiyaye a rayuwarka da dukiyarka fala yaqulanna bala ce yace kwarai an aiko da manzo kuma yayi wa'azi to manzo Allah yace fa yanzuru an yaminihi fala yara illa an-nar sai ya duba damansa ba zai ga komai ba sai wuta wutar jahannama tana ci balbal thumma yanzuru an shimalihi fala yara illa an-nar ya sai ka duba daman hagunsa ba zai ga komai ba sai wutar jahannama tana ci annabi yace falyattaqiyanna ahadukum an-nar don haka ɗayan ku ya ji tsoron wuta ya kiyayi wuta walau bi shiqqi tabra koda da tsagin dabino ne ko tsagin dabino ne yake da shi ya san zai iya bawa mabukaci to ya dauka ya bayar fa in lam yajid fa bi kalimatin tayyiba idan kuma ya rasa to ya faɗi daddadar magana ya faɗi kikkiawar wato magana mai dadi to wannan shi yake nuna maka cewa aikin alkhairi ko mun kankantar sa baya faduwa kuma akwai ranar da dan adam zai bukace shi Allah ta'ala ya ce tajiduhu indallah وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ذاك سامي شي ا غورن الله تو ذاك سامي شي ا رانر غوبه قيامه الله تعالى يا اجي مكو شي يا اجي مكو شي يا تاندن مكو د لادن سا الحسنه بعشر امثالها ذا دوقي كوانا ايكي نا الخير ادنك لادن سا غيدا 10 الى 700 ضعف ادنك لادن زوا غيدا 700 ila adhafin kathira amalin kashi zuwa ninkin baninkin ba iyaka Allah ta'ala yana cewa masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim saboda haka kakkare ni aikin alkhairi ko yaya yake idan ana aikin alkhairi a same ka a ciki kada ana aikin alkhairi kai ka zama dan kallo ka ce kai wannan ba mu a ciki yafi karfin mu ko mu ba za mu iya ba ko da menene kai ma ka shiga ai da kai kakka yadda a ce ga aikin alkhairi kuma kana da yadda zaka yi a ce ba kai a ciki yi kokari ka shiga akwai ranar da wannan shine zai amfane ka ranar da komun kankanta aikin alkhairi buƙatar sakake a ranar saboda ka samu ka haye kana ga wuta a daman ka wuta a hagunka yayin da mutum zai hau sirati abinda zai gani kenan daman sa wuta agun sa wuta saboda haka a lokacin babu abinda zai taimake shi sai ayyukan sa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ke kwadaitarwa kuma anan Allah ta'ala yake cewa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah za ku same shi a gurin Allah ta'ala saboda haka kar ku ji tsoron cewa ko za ku yi aikin alkhairi Allah ya manta da kun yi ko za ku yi aikin alkhairi Allah ta'ala ya raina abinda kuka yi a'a tajiduhu inda Allah kuma cewa a gurin Allah za ku samu wannan zai kara muku wato nutsuwa ba wani Allah ta'ala zai wakilta ya biya ku ba balle ku ji tsoron cewa ko ainihin zai rage muku abinda ya kamata ya ba ku ko zai manta da ku ko zai yi kuskure a'a inda Allah shi Allah ta'ala shi zai bayar waka jingina bayarwa zuwa ga Allah ta'ala don a nuna maka cewa abinda zai bayar ba kankani bane tunda waye zai bayar Allah ne wane ne Allah ba karami bane Allah yana da girman da ba za ka iya kwatanta shi ba to shine zai biya ka duk abinda zai zo daga babba to babu shakka zai kasance babba ne wannan kamar ana shagube ne ga yahudu wadanda ba lalle ne su mutunta afuwar da Allah ya ce ku yi musu ba lace fa'fu wasfahu ku yi musu afuwa ku kawar da kai to amma ba lalle ne su ga wannan karar da za ku yi musu ba har su dauke ta har su yi abinda Bature yake cewa appreciate su ga cewa ai kun musu kara to bari su ma su dadada muku to Allah ta'ala yana cewa kar ku damu ku je ku yi musu afuwa din ku kawar da kai koda ko su ba su yi muku kara ba ku sani abinda kuka yi aikin alkhairi ne kuma aikin alkhairin da za ku yi ba zai taba tozarta ba a gurin Allah Allah ta'ala zai biya ku Hutai'a yana cewa man yaf'al alkhair la yu'dam jawa'izuhu la yadhhabu al'urfu bayna Allah wa an-nas, wanda duk zai aikata alkhairi to ba zai rasa sakamakon sa ba, kyaututtukan da za su biyo bayan wannan alkhairi zai gansu, ba yadda za a yi alkhairi aikin alkhairi ya tafi ya tozarta tsakanin mutane da Allah ta'ala, idan ma mutane ba su yi ba to Allah ta'ala ya gani zai yi, shi yasa yace inna Allah bima ta'maluna basir, lalle Allah mai gani ne da abin da kuke aikatawa, saboda haka Ubangiji ta'ala baya watsi da aikin ku ko mun kankantar sa, saboda yana sane da abin da yake boye da abin da yake kankani da wanda yake babba, saboda haka yace inna Allah, lalle Allah wanda kudararsa da ilimin sa ya kewaye komai, bima ta'maluna ga abin da kuke aikatawa basir, aka gabatar da bima ta'maluna sannan aka ce basir ba wai dan ayi hasri ba, saboda ganin Ubangiji da ilimin sa bai takaita ga abin da ka aikata ba har abin da baka aikata ba ma, Allah ta'ala yana ganin abin da ka aikata da abin da kai niyyar aikatawa duk yana sane da shi, to amma anan saboda a nuna muku muhimmancin ayyukan da za ku yi kada ku rena su, sai Ubangiji ta'ala yayi maganar ayyukan sai aka gabatar da su, ba wai hasru ake nufi anan ba, sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa wa qalu Allah ta'ala ya ce wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, kuma suka ce babu wani wanda zai shiga aljanna sai wanda ya kasance ba yahude ne ko ba nasare, tilka amaniyuhum waɗannan burace-buracen su ne, qul kace hatu burhanakum ku kawo hujjojinku ko ku kawo hujjarku, in kuntum sadiqina in kun kasance masu gaskiya, anan Allah ta'ala yana bayanin irin yadda kafiran Yahudu da Nasara suke ruduwa da kawunansu, suke jiji da kai, suke nuna su wasu ne, suke da awar cewa su ne zababbu a gurin Allah, kuma su Allah ta'ala ya san da su, kuma su yake so ba wasunsu ba, Allah ta'ala ce wa qalu wannan yana koma zuwa ga ahlul kitab waɗanda Allah ta'ala ya ba mu labarin su a ayar da ta gabata, wadda kathirun min ahlil kitabi, wa qalu ay su waɗancan ahlul kitabi, waɗanda ahlul kitabi waɗanda Allah ta'ala yake gaya mana cewa sun rudu da kansu har ma suna cewa su ne ƴaƴan Allah su Allah yake so, wa qalatul yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu qul falima yu'adhibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq, Allah ta'ala ya ce yahudu da nasara suka ce mu ne ƴaƴan Allah kuma mu Allah yake so, Allah ya ce to kace me yasa Allah yake muku azaba saboda zunubanku, ku ba wasu bane face mutane ne daga cikin waɗanda Allah ya halitta, to haka nan Allah ta'ala ya gaya mana a baya cewa suna da awar cewa wuta ba za ta shafe su ba, ba za ta taba su ba sai ƴan kwanaki ƴan kididdigaggu, lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'duda, cewa wuta ba za ta shafe mu ba sai ƴan kwanaki kididdigaggu waɗanda a cikin su ne aka samu iyayenmu da kakanninmu sun yi bautar dan maraki, to wannan ƴan kwanakin daidai kwanaki 40 da Annabi Musa alaihi salam yayi lokacin da ya tafi karbo at-taura, a cikin su kawai wuta za ta shafe mu, su ma daga an gama to za a fitar da mu sannan sai a kwaso sauran waɗanda ba mu ba sai a zuba a gurin da muke, saboda haka musulmi su za su baye gurbin su a cikin wuta, su kuma sai su tafi aljanna, to nan Allah da yace wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, ba ana nufin cewa dukkan su suka yi taro suka hada baki suka yarda da maganar junan su ba, ana nufin yahudawa sun ce lan yadkhulal jannata illa man kana hudan, nasara suka ce lan yadkhulal jannata illa man kana nasara. Kowa zaman kowa a karan kansa yake magana ba ruwan shi da dan uwansa, saboda ai kowanne bai yadda dan uwansa ba, kowanne yana ganin dan uwansa ba shi da wani rabo a lahira a aljanna. Banasare yana ganin cewa ba yahude ba shi da rabo, ba yahude yana ganin banasare ba shi da rabo, kowannensu bai yadda da addinin dan uwansa ba. Lokacin da annabi Isa alaihi salam ya bayyana, ai yahudawa su suka yi ta kokarin yaya za su ga karshen sa, har ma suka yi yunkurin kashe shi, wanda nasara suka yadda cewa ma sun kashe shi, wanda mu musulmi mun ce a Allah ta'ala ya ɗaukaka shi. Wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahum wama qataluhu yaqina bar rafa'ahu Allahu ilayhi. To kaga yahudu basu yadda da annabi Isa alayhi salam ba, basu yadda da littafin da yazo da shi na injila ba, kaga baya da za a yi su ce nasara za su shiga aljanna. To su kuma nasara tunda har ga abin da yahudawa suka yi yunkuri su yi musu, su yi wa annabin su da irin gallazawa da kashe su da suka yi ta yi a tsawon tarihi, to su ma ba yadda za a yi su ce ba yahudi zai shiga aljanna. Saboda haka kowannensu ya yi magana ne a karan a kankin kansa. Yahudawa suka ce mu kadai za mu shiga aljanna mu yahudawa, nasara su ma suka ce a mu kadai ne za mu shiga aljanna mu nasara. Saboda haka sun haɗu akan cewa in ba kowa yana cewa in ba shi ba wanda zai shiga aljanna, to ba kuma tare da sun kawo wani dalili ba ko wata hujja ba, sai tsagwaran cika baki, sai tsagwaran da'awa da cika baki shine kawai hujjarsu. Shi yasa Allah ya ce tilka amaniyuhum, waɗannan burace-buracen su ne, wato abinda suke buri ne suke fata su samu a gurin Allah, kuma ba tare da haƙƙi ba, kuma ba tare da hujja ba, kuma ba tare da wani dalili ba, kuma ba tare da wani yaqini ba. Abu al-Aliya yake cewa amani tamannuha ala Allah bighairi haqqin, wato burace-burace ne da suka rika yi a wajen Allah ba kuma tare da wani haƙƙi ba. Anan Allah ta'ala ce tilka amaniyuhum, waɗannan burace-buracen su ne, tare da cewa abu ɗaya aka ambata shine burin cewa babu mai shiga aljanna sai su, lan yadkhulal jannata illa man kana hudan au nasara. To amma sai Allah ya jam'in su amaniyuhum. To wasu daga cikin malamai suka ce bi itibari sudurihi anil jami, saboda kowa daga cikin su yayi wannan burin, saboda haka in aka hada sun zama burace-burace, tunda ba mutun ɗaya ne yayi ba, dukkanin su suka yi. To wannan yasa aka yi jam'in aka ce tilka amaniyuhum. Ibn al-Munayyir a cikin littafin sa al-Intisaf min al-Kashaf na Zamakhshari yake cewa a nan ba haka ake, ba wannan sa aka yi jam'in amaniyu ba, ba a ce wannan shine burin su ba, aka ce burace-burace su aka faɗe su da yawa. Yace dan a nuna wato yadda wannan burin nasu ya tsananta, yadda suke ta maimaita shi, suke ta nana tashi, suke ta kokarin tabbatar da shi har ya riga ya shiga zuciyarsu, wannan da yawan nana tashi da suke ta yi har ya riga ya zauna a cikin rawukan su, shi yasa aka yi jam'in abu. Dan wannan jam'in ya nuna cewa buri ne da suka yi wanda ya riga ya kafu, ya riga ya dasu a cikin zuciyarsu, ya kai dukkan inda ake zaton zai kai. Sai ce to wannan shine abin da jam'in yake fa'idantar da mu, amaniyuhum, saboda yawan gurin da suke yi su faɗa su sake nanatawa su sake nanatawa, abin ya yi tsanani, ya riga ya shiga zuciyarsu, ya shiga ransu, ya kankama duk da cewa abu guda ɗaya ne. Kamar yadda Balarabe yake cewa mi'an jiya, mi'an shi ne hanji, amma ya yi jam'in sifarsa sai ya ce jiya'un, jiya'un masu jin yunwa, amma hanji ɗaya ne da ya nuna maka cewa yunwar ta kai inda ta kai, wato hanjinsa ɗaya, saboda yunwar da yake ji kamar hanji ne da yawa. Haka nan suka ce wannan shi ne yasa Allah ta'ala a cikin suratul shu'ara yake cewa a lokacin da yake hikaito maganar Fir'auna da mutanansa game da annabi Musa da mutanansa, inna ha'ula'i la shirzimatun qalilun, shirzima wata ƴar tawaga, wata ƴar wasu ɗan gungun mutane. A ka'idar larabci ko kuma a zahiri abinda inda wani ne zai yi magana zai ce la shirzimatun qalila, ba za a ce qaliluna ba, amma sai Allah ya ce qaliluna, bai ce qalila ba, kamar yadda ce kam min fi'atin qalilatin, ba a ce kam min fi'atin qalilina ba. Ce to an yi haka ne dan a ƙara ƙarfafa qilla din, dan a abin ta'kidul qilla, shi yasa aka yi jam'in sa. Wace jam'i yana bada irin wannan fa'ida, saboda haka da Allah ya ce tilka amaniyuhum, yayi jam'in burace-burace, ba a ce burin su ba, dan a nuna cewa burin ya riga ya shiga zuciyarsu, yayi karfi kwarai da gaske saboda yawan nana tashi da suke yi. Allah ya ce qul hatu burhanakum, ku kawo hujjarku, wato qul ka ce ya annabi sallallahu alaihi wa sallama hatu burhanakum, ku kawo hujjarku. Wannan umarni ne na ta'jizi da tahaddi, ba wai dan suna da hujjar ba, a saboda kawai a kalubalance su kuma a kure su a gajiyar da su, shi yasa aka ce ku kawo hujjarku. Abinda ake kira da al-burhan shine ma ya tabayyana bihi hujjatul khasmi, abokin husuma, abokin jayayya ya kawo abinda zai bayyana hujjarsa, shi ake kira burhan. Allah ta'ala ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya ce wa yahudawa hatu burhanakum, Allah bai ce ka bar mu za mu nemi su kawo mana hujja ba, saboda me sai ya ce wa annabi ka nemi hujja kai a gunsu, saboda shi Allah alimul ghaibi wa shahada ne, shi ya sani daman ba hujjar, ya san ba su da hujjar, saboda haka bai ce ka bar mu nemo hujjar su ba, a'a sai ya ce ka ce, kul ka ce da su hatu burhanakum, ku kawo hujjarku. Shi Allah ya san abinda suke faɗa ai ƙarya ne, ya san ƙage ne abinda suke faɗa din nan, kawai burace-buracen su ne, abinda suke buri ne kuma wanda ba su cancance shi ba, saboda haka wanda ya riga yake da ilimi ba shi yake neman dalili ba. Kuma Allah ta'ala da ya umarci annabinsa sallallahu alaihi wa sallama ya nemi dalili, ba wai ya nemi dalili don ya gamsu ba, don ya ƙara bayyanar da ƙaryarsu a fili, cewa abinda suke yi faɗa cika baki ne kawai, amma ba hujja gare su ba. Wa illa Allah ta'ala ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ƙarya suke, tunda shi Allah ta'ala, Allah abin nan shi ya san cewa shi annabin Allah ne, kuma abin da yake da shi gaskiya ne, babu kuma yadda za a yi yahudu da nasara su kawo wata hujja da tafi karfin tashi, ko da za ta bayyana cewa tashin ba daidai bace. To dan haka Allah ta'ala ya ce ya ce su kawo hujjojin su, ba dan komai ba, dan ƙaryar su ta bayyana, su kawo dalili mai ƙarfi wanda babu shakka, babu wato kokonto a ciki, su kawo dalili ko da zanni ne ba katsi ba, su kawo dalili daga wani littafin da Allah ta'ala ya saukar, ko daga wani annabi da Allah ta'ala ya aiko, daga maganar wani annabin da Allah ya aiko, su kawo, ba za su iya ba. Allah ce in kuntum sadiqina, in har kun kasance masu gaskiya, wannan in dan a nuna maka cewa abinda suke kai shakka ce kawai, ba gaskiya bane, shi yasa ubangiji ta'ala ya kawo in kuntum sadiqin, in adatu ta'liq ne addalla ala shakk, in har kun kasance masu gaskiya, don haka wanda yana nuna cewa ba su da gaskiya. Ubangiji ta'ala ce tilka amaniyuhum, wannan karerayen su ne, qul hatu burhanakum, ku kawo hujjarku in kun kasance masu gaskiya. Wannan yana nuna maka to cikakken adalcin ubangiji ta'ala, Allah ta'ala mai cikakken adalci ne, ta yadda har ma bai wato har ma ya ce a nemi hujja daga wajensu, tare da ya san cewa ƙarya suke, tare da ya san cewa ba su da wata hujja akan abin da suke da'awa, ba su da wani dalili. To amma dai dan a yanke musu hanzari, kada su ce ai ba a ji ta bakinsu ba, Allah ce su kawo dalilinsu. Kuma wannan yana nuna cewa yana daga cikin adalci ka bar abokin jayayyarka shi ma ya faɗi abin da yake tattare da shi na dalili, kada ka ce shi ya rufe bakinsa, ka saki bakin ɗayan shi ya yi ta magana, shi kuma ka ce kada ya yi magana, kada a yadda a jina shi, a ka bari ya faɗa sai a ji wane ne zai kawo hujja. Ubangiji ta'ala da ya ce qul hatu burhanakum, kaga ai an ba su damar su ce wani abu kenan, tunda za a ce ku kawo hujjarku, in kuma sun bude baki za su yi magana a bige su, kaga ba za su yi ba, tunda har aka ce su kawo hujjarsu, ashe za a saurari in sun yi magana a ji me za su faɗa. To wannan shine wato abinda yanzu wani dan adam yake tutiya da shi na 'yancin faɗar albarkacin baki. Allah ta'ala bai hana mutum idan yayi wata da'awa ba yazo ya kare kansa ya fadi me yasa yace kaza abinda aka hana shine ya toge akan barna ya san cewa abinda yake fada ƙarya ne amma kuma ya toge akan sa bayan gaskiya ta bayyana gare shi amma an bai sani ba yana ganin kamar yana da hujja to a bashi ya fada a ji me zai fada me zai ce ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى يكي تشيوا ظاهر مغانر ونن الله تعالى ينا كيران ماسو ونن دعوار تشيوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تشيوا سكاو هجر سو أكام ونن دعوار دسو كيدا ونن تكباكي أما ما أنر ونن مغانر لها توبر هذا إن كنتم سارقين شيني كريا تسو تشيوا ونن أبن دسو كفتا كرياني saboda inda suna da hujja Allah ta'ala ba zai ce ku kawo hujjar ku ba domin Allah ta'ala ba zai tsaya yana jaya da jayayya da bawansa ba ce ku kawo hujjar ku Allah zai tsaya yana jayayya da shi ba zai ba to alamar cewa an san ƙarya suke kuma ba za su ba da hujjar ba magana mai inganci ta gaskiya ta yaqini shine musulmi mu'minai waɗanda suka yadda da saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallama su ne za su shiga aljanna babu wani wanda zai shiga aljanna daga cikin wannan al'umma da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikinta sai wanda ya yadda da saƙon annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi imani da manzancinsa ya yadda da alƙur'ani cewa littafi ne saukakke daga Allah ya yadda da wannan Yahudawa sun kafircewa Annabi Isa alayhi salam sun kafircewa littafin Injila da Allah ya saukar wa Annabi Isa sun kafircewa Annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma sun kafircewa Al-Qur'ani da Allah ta'ala ya bawa Annabi abinan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama sun kafirce masa Nasara sun kafircewa Annabi Musa sallallahu alaihi wa sallama sun kafircewa Al-Qur'ani ba su yadda da musulunci ba saboda haka ba yadda za a yi su shiga aljanna wanda zai shiga aljanna sai wannan hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bih illa kana min ashabin nar Annabi sallallahu alaihi wasallama yace na rantse da wanda raina yake hannunsa babu wani daya daga cikin wannan al'umma da zai ji labari na ya ji labarin bayyana ta ya ji labarin aiko ni ya wa yahude ne ko ba nasare ne sannan ya yadda ya mutu bai yi imani da abinda aka aiko ni da shi ba face ya kasance daga ma'abuta wuta Allah yace wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin wanda duk zai nemi wani addini ba musulunci ba Allah ce falan yuqbala minhu har abada ba za a karba daga wajensa ba wannan haqa'iq ne thawabit ne na addini ba a taba samun wani lokaci da al'umma ta rika jayayya a junanta game da haka ba cewa a ka'ida ta addinin musulunci babu wani wanda ya zai yi ya shiga gidan aljanna sai ya yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi imani da alkur'ani sannan kuma ya karɓi musulunci wannan shine abinda al'umma tun farkon kafuwar musulunci ta yadda da cewa wannan shine aqidar musulmi alkur'ani haka ya nuna hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ya nuna wannan shine ijma'i wanda malamai ba su taba samun wani ja'ija a tsakaninsu ba daga kowace firqa kuwa daga kowace wato mazhaba mutun yake to amma an zo yanzu wani lokaci da aka samu wasu suna ja akan wannan cewa ya kamata a sake duba maganan nan anya ya ce yanzu dan mutun bai yadda da manzon Allah ba sai a kisa shi aljanna anya a ce yanzu dan mutun bai yadda da musulunci ba sai ya ki zama dan aljanna anya a ce kawai dan mutun bai yadda da alqur'ani ba ya ƙaryata alqur'ani sai ya ki zama dan aljanna yanzu a cikin musulmi ake samun waɗanda suke rubuce-rubuce akan wannan wato inda zai nuna maka barnar ta kai inda duk ta kai wato har a cikin wasu marubuta waɗanda ba ruwansu da addini cikin wato ‘yan ƙasar Saudiya, ka san dai nan ne tushen musuluncin gaba ɗaya. Ya kamata duk wanda ya taso a ƙasa mai tsarki irin wannan, aka haife shi a Makka ko a Madina ko a ‘yan garuruwan da suke zagaye da wannan gurin, a ce ya fi kowa sanin menene musulunci, menene darajar sa, menene kimarsa. To amma a cikinsu yanzu har ta kai ana samun waɗanda suke wato shakkar wannan batu. Yanzu a ce a duba a duniya akwai mutane masu tausayi, mutane masu son kyautatawa, mutane masu son zaman lafiya, masu taimakawa bil'adama, a ce kuma wai dan ba su yarda da musulunci ba, dan ba su yarda da manzon Allah ba, dan sun ƙaryata shi sai su shiga wuta. An kai ana wannan rubutu, kuma wanda zai yi wannan maganar sai ya zo yana cewa ni ba za ka gaya min musulunci ba, shi zai gaya maka wannan, ka ce kaga, ce kaga ni fa ba za ka gaya min musulunci ba, ni ma musulmi ne kamar ka, to na musulunci ne ba za ka gaya masa ba. To wanda yake karanta alqur'ani yake jin maganar manzon Allah, wa man yabtaji ghayra al-islam dinan, to me ya ma'anar la ashhadu anna muhammadan rasulullah, an rushe kalmar shahada. Kalmar shahada da ake shiga da ita musulunci, an rushe ta. Saboda haka Allah ta'ala yana cewa man yakfur bihi min al-ahzab fannaru maw'idu, wanda duk zai kafircewa annabi sallallahu alaihi wasallam ko bihi ya kafircewa alqur'ani, min al-ahzab, daga kowace kungiya yake, Allah ce fannaru maw'idu, wuta ce makomarsa. Allah ce wuta ce makomarsa. Amma yanzu har ka zo kana jayayya akan wannan, kana jayayya akan wannan abun da yake tabbatacce a cikin nasussuka na Al-Qur'ani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu wani mutum guda yayi rantsuwa, wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun. Kaga waɗanda sune ba waɗanda suke rike da wani addini ba zan sabba, ba a maganar ba, ba guje. Waɗanda suka yadda da cewa akwai Allah, akwai ranar lahira, akwai mala'iku, akwai annabawa, akwai littafai, su aka yi magana ma. Saboda haka kaga wanda ba waɗannan ba su min babu aula su shigo. Yace thumma yamutu wa lam yu'min billazi ursiltu bihi illa dakhala an-nar. Yayi ya mutu bai imani da abinda aka aiko ni da shi ba sai ya shiga wuta. Allah ta'ala ya ce to ga waɗanda za su shiga aljanna, ba yahudu ba dan mutum yana ba yahude ba, ba kuma dan mutum yana ba nasare ba, bala man aslama wajhahu lillahi, bala wannan abinda suka kore cewa lan yadkhula aljannata illa man kana hudan, cewa ba wanda zai shiga aljanna. Allah ce bala akwai wanda zai shiga, bala ana abinda isbatun nafi ne, abinda aka kore shine za a tabbatar. Yayin da aka ce alaysa Allahu bi ahkamil hakimin, anan bala za ka ce, saboda me? Saboda an kore wato Allah ba Allah ne wanda yake ka ce bala shine. Haka ita bala isbatun nafi ne, sabanin na'am, sabanin na'am. Inda mutum alastu bi rabbikum, in ka ce wanda ya ce na'am ya kafirta, ka ce na'am. Alastu bi rabbikum qalu bala, saboda ita ce za ta tabbatar da abin da aka kore, ba ni ne ubangijinku ba, kai ne. Bala man aslama wajhahu lillahi, bala abinda suka kore haka ne, akwai wanda za su shiga aljanna ko ba yahude ba, ba nasare ba. Na'am, za a samu yahudu a aljanna, za a samu nasara a aljanna, waɗanda yahuda za a samu a aljanna, waɗanda suka yi imani da annabi Musa alaihi salam a zamaninsa, suka bi shi sau da kafa, suka yadda da abinda ya zo da shi, waɗanda ‘yan aljanna ne. Haka nan za a samu nasara a cikin aljanna, su waye? Su ne waɗanda suka yi imani da annabi Isa a lokacinsa, suka yadda da shi, suka taimaka masa. Saboda haka shi yasa a nan sai ba a faɗi cewa musulmi kadai ba, sai aka ce man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin, bala za a shiga aljanna, amma wa man aslama wajhahu lillahi, wanda ya miƙa fuskarsa ya sallama fuskarsa gaba ɗaya ga Allah, wato ya tsantsanta aikinsa ga Allah shi kadai ba tare da bauta ma wani ba shi ba, kamar yadda Allah ya ce fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba, idan suka ja da kai to kace na sallama fuskata zuwa ga Allah da waɗanda suka bi ni. Hakanan Allah ta'ala ya ce wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata ibrahima hanifa wattakhadha Allahu ibrahima khalila. Wa man ahsanu dinan, wane ne yake mafi kyan addini kamar wanda ya miƙa fuskarsa zuwa ga Allah sannan kuma yana mai kyautatawa kuma ya bi addinin annabi Ibrahim wanda ya karkace wa shirka, wattakhadha Allahu ibrahima khalila, Allah ta'ala ya riƙe annabi Ibrahim a matsayin badaɗai. Saboda haka bala man aslama wajhahu, aslama anan ana nufin ya miƙa fuskarsa, ma'ana yayi ikhlasi. Wasu a cikin malamai sun ce wajhahu ana nufin addininsa, ana nufin gaba ɗaya ya miƙa fuskarsa. Fuska an ambaci fuska anan, ana nufin duka jikinsa, duka gaɓoɓinsa, komai da komai nashi ya miƙa ga Allah. Amma ambatan fuska anan saboda ita ce ashrafu ma fil jasad, mafi tsadar abin da yake jikin ɗan adam, ita ke nuna yadda kasamat ɗan adam suke da kyansa da farin cikinsa da baƙin cikinsa da yaddarsa da rashin yaddarsa, duk tana bayyana a fuskarsa. To shi yasa sai aka ambaci fuska. To in dai har fuska ta miƙa wuya, sauran ga jiki ma duka ya miƙa wuya. A nan alwaj ana nufin alƙasd, abin da ya shafi ikhlasi na zuciya, abin da ya shafi irada, wanda ya miƙa fuskarsa zuwa ga Allah ta'ala, wanda yana nuna cewa ɗan adam dole sai ya yi ikhlasi kafin Allah ta'ala ya karɓi aikinsa. Sannan ya ce wa huwa muhsin, yana mai kyautatawa, ma'anar muhsin muttabi'un lirrasuli sallallahu alaihi wa sallama, yana bin annabi sallallahu alaihi wa sallama. Domin kowane aiki Allah baya karɓarsa sai ya cika sharuɗa guda biyu. Na farko ya zama khalisan lillahi wahdahu, shine man aslama wajhahu din, ya zama mai yayi ikhlasi a ciki, ya ainihin tsantsanta wannan aiki ga Allah ta'ala shi kadai. Na biyu kuma ya kasance abin daidai ne, sawab ne, ya dace da abin da shari'a ta zo da shi, wanda kuma ya kasance akwai ikhlasi amma bai dace ba da abin da shari'a ta zo da shi, to Allah ba zai karba ba. Shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad, wanda duk zai yi wani aiki ba da umarninmu ba to an mayar masa da wannan aikin nashi. Hadisi ne sahihi a cikin sahih Muslim, yana cikin hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Saboda haka ar-ruhban, waɗanda suke bauta a addinin Nasara da Yahudawa, ko da za mu kaddara cewa da ikhlasi suke yi, da zuciya ɗaya suke yi, kuma dan Allah suke yi, to Allah ba zai karbi wannan aikin ba, saboda ba su bi annabi sallallahu alaihi wa sallama ba, wanda Allah ta'ala ya aiko musu da shi, kuma ya aiko shi zuwa ga mutane gaba ɗaya. Game da su ne Allah ta'ala yake cewa wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'allahu haba'an mansura. A wani gurin Allah ta'ala yace wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'a yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'a wa wajada Allah indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab. Saboda haka dole ne sai aiki ya dace da shari'a, sannan zai zama karbabbe a gurin Allah. A zahiri dan aiki ya dace da shari'a idan ya kasance a zuciya kuma babu ikhlasi, bai yin sa bai yi dan Allah ba, to wannan shine aikin irin na munafikai da waɗanda suke riya, waɗanda Allah ba zai karba ba. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Da Allah ta'ala ya ce alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Allah ta'ala ya ce qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbih ahada. Shi yake nuna cewa duk wani aiki ba zai samu karbuwa ba a gurin Allah sai ya hada waɗannan sifofi guda biyu, sifar farko al-ikhlas, sifa ta biyu kuma al-ittiba'. Allah ta'ala ya samu dace lokaci yayi, abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu lada, na kuskure Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.